Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Godiya nikewa mai sauraro da sake saduwa da kai a shirin na yau. Lokaci ya kai wadda za mu ci gaba da hidima da muka saba, don haka ka gaici ‘yan uwa da abokan arziki su matso kusa da akwatin rediyo domin mu samu albarku tare. A shirin na yau a fili na domin iyali, Pastor Yohana Dangana shi ne zai bishe mu. Pastor Danladi Maika shi ne zai bishe mu a fili na sujada. Pastor Audu shi ma zai ba mu guziri domin rayuwa. Shirye-shirye da muke tafe da su kenan a shiri na yau. Addu'a na da fata na shi ne Ubangiji zai mana albarka da sauraro. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka, shiri na domin iyali. Kan maganarmu a yau shine Ishaku da Rebeka, iyali wanda suka san amfanin addu'a. Kashi na biyu. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka taimake mu. Mu kasance iyalai masu addu'a. Mun roƙe ka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Za mu karanta cikin littafin Farawa Sura 25, aya 19 zuwa 21. Waɗannan kuma zuriyan Ishaku ne, ɗan Ibrahim. Ibrahim ya haifi Ishaku. Ishaku kuwa yana da shekara 40 sa'an da ya ɗauki Rifkatu, diyar Betuel Basuri na Padan Aram. Kanuwar Laban Basuri ta zama mata tasa. Ishaku kuma ya roki Ubangiji domin mata tasa, gama bakarairiya ce. Ubangiji kuma ya karbi roƙonsa. Rifkatu kuwa mata tasa ta yi juna biyu. Babban asakala na farko da Ishaku da Rebeka koko Rifkatu suka samu shine rashin haihuwa. Wannan damuwa ya faru da babansa Ibrahim, amma saboda addu'a da dogaro ga Allah da bangaskiya, Allah ya ji addu'an babansa har aka same shi Ishaku din. Yanzu bayan da Ishaku ya yi aure, ya kasance da mata tasa Rifkatu, sun yi shekara da yawa ba su samu haihuwa ba. Menene za su yi? Littafi mai tsarki ya ce, sai Ishaku ya yi roƙo ga Ubangiji. Ubangiji kuma ya ji addu'ansa da matarsa. Sai ana zama ƙwaram, sai Ubangiji Allah ya ba su haihuwa, ya ba matarsa ciki. Wannan cikin kuma ‘yan biyu ne ta samu. ‘Yan uwana maza da mata, iyali wanda sun san darajan addu'a. Ishaku ya sani cewa Allah shine babban magani. Domin yanda kai kake, haka za ka so ɗanka ya kasance. Babansa Ibrahim ya je wurin Allah ne cikin addu'a. Allah ya ba shi haihuwa na Ishaku. To ya girma da ubansa, na ba da gaskiya uban ya ba shi labarin wahalan da shi ma ya sha. Domin iyaye, haka ne muke yi a yau. Mukan ba ‘ya’yanmu labari na lokacin da muke tasowa, na asakalan da muka samu a rayuwa, da abin da Allah ya yi mana. A zamanin da ba littafi mai tsarki suke da shi kamar mu ba. Duk abin da obanninmu da kakanninmu suka yi a da a cikin littafi mai tsarki, suna yi ma juna ne kamar tatsuniya. Hakanan ne Adamu ya gaya ma ‘ya’yansa Kainu da Habila da Set, ya ba su labari na halitta, yanda Allah ya halice su. Allah shi ya gaya ma Adamu, ya ce ma Adamu, ga yanda na halice ka, ga yanda na halici dabbobi, ga yanda na halici mace, ga yanda na halici kowane irin halita. Adamu kuma shi ya merwa ƴaƴansa da wannan labari. ƴaƴansa ma sun merma ƴaƴansu. ƴaƴansu ma haka. Haka labarin ya ci gaba. A da ba littafi mai tsarki suke da shi ba. Ba suna da wani takarda ne na rubutu ba. Amma uba yakan gaya ma ɗa, ɗa ya gaya ma wancan, wancan ya gaya ma wancan. Haka ne. Na ba da gaskiya Ibrahim ya gaya ma ɗansa Ishaku irin wahalan da shi ma ya sha na rashin haihuwa. Da kuma yanda ya yi har suka samu nasu haihuwan. Shi ya sa Ishaku shi ma da ya zo ya samu irin wannan damuwa bai yi wata-wata ba ya bi dabaran ubansa. Bai je gun boka ba don ubansa bai je gun boka ba. Bai je ya yi wani wahala ba. Bai auro wata mata ba domin ya sani ubansa ya wahala da mata na biyu nan da ya aura. Shi ya sa yau zaka ga yara sun yi wani magana ta kuskure wai ni zan gaji ubana. Tunda ubanka ya yi auren mata biyu ko uku kai ma ka ce zaka auri mata biyu ko uku. Ishaku bai yi wannan kuskuren ba. Domin ya san wahalan da ya kawo cikin gidan ubansa. Ishaku bai bi wancan kuskuren ba. Abu mai kyau da ubansa ya yi shi ne ya bi. Saboda haka ‘yan uwa bari mu kasance da koyi ga abin da muka ji mai kyau a wajen iyayenmu. Littafi mai tsarki ya ce zan kama ‘ya’ya da muguntar ubanni. Abin da kai ka yi in ba Allah ya kyauta ba yaronka zai yi ko kuma jikanka zai yi. Abin da ya faru kenan. Ibrahim ya yi addu’a domin Allah ya bashi ɗa kuma Allah ya bashi. Shi ya sa da ɗansa Ishaku ya zo ya fuskanci irin wannan damuwan bai yi wata-wata ba ya bi dabaran ubansa addu’a. Da suka yi addu’a sai Allah ya ji addu’an Ishaku sai matarsa Rifkatu ta samu ciki, cikin nan kuma ‘yan biyu ne. Jama’a mu ce amin. Wannan ya nuna mana cewa Allah mai jin roƙo ne, Allah mai jin addu’a ne. In mun shiga cikin damuwa, maganin damuwanmu addu’a. In mun shiga cikin ciwo, maganin ciwo addu’a. In mun shiga cikin baƙin ciki, maganin baƙin ciki addu’a. In mun shiga cikin rashin haihuwa, maganin rashin haihuwa addu’a. Ibrahim ya sa wa yaronsa gurbi mai kyau. Shi ya sa yaronsa ya bi. Saboda haka ‘yan uwa ina roƙonmu mu bi gurbi mai kyau na iyayenmu. Wannan zai ba mu kyakkyawan tarbiya mai kyau domin ‘ya’yanmu. ‘Ya’yanmu za su bi hanyarmu idan muka yi hanya mai kyau. In ma mun yi mummunan hanya ne yaranmu za su bi. In kai mashayi ne yaronka zai sha. In kai mai auren mata da yawa ne yaronka zai yi. Sai dai ko in Allah ya taimaka addu’a ne kadai zai sa kuma a taimaka. Saboda haka ina roƙonmu ‘yan uwa mu zama iyalai wanda za mu dogara da addu’a a ga Allah. Muna cikin addu’a, ya Ubangiji, muna roƙonka ka shigo cikin iyalanmu, ka taimake mu domin mu kasance masu jin maganarka. Mu ba ma ‘ya’yanmu gurbi mai kyau a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin.
Ko ka ji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari kungiyan The King's Ambassadors da wakar su. Bayan nan za mu shiga fili na sujada tare da Pastor Danladi Maika. Mai sauraro, ka kasance tare da mu.
Nebi bata tu kesu go Yesu sunataya wo bisha du se zo worina menje to yakira chi Yesu ya na kira su ya Jedanisa Jedanisa Kandua Nisa Kandua Su Kawa Su Kawa Uri Zotusi Uri Jetosu Chicken Garke Surago Yesurago Namago Dalakashe Mizanje do mi Yesu yaki Ni fazan bishi yau da kulut Tada fada du masumutu wang Zan shai da masu haya yesu
Jeda nisa
Salamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa filin sujada. Mai magana Pastor Danladi Maika Jr. Za mu yi karatu a cikin littafin Timotheus ta biyu, sura biyu aya 20 zuwa 21. Timotheus ta biyu, sura biyu aya 20 zuwa 21. A cikin babban gida ɗaya akwai kaya ba na zinariya da na azurfa kadai ba, amma na itace da na kasa, waɗansu domin daraja, waɗansu zuwa kaskanci. Kan maganarmu ita ce asirin babangida. Bari mu yi addu'a. Allah makaɗaici, mun gode
ka bayyana mana wannan asiri, ka taimake mu mu fahimci wannan kalma, ka taimake mai tsauraro ya gane wannan asiri na baban gida din mu roko cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen. A wannan aya ina so mai tsauraro ka gane, zaka ga wayansu gine-gine, a cikin gine-ginen nan zaka ga dukan gine-ginen su gilashi ne, su lu'alu'ai ne masu daraja. Amma ayan Allah tana ce mana a cikin wannan babban gida akwai kaya, ba wai azurfa ne da zinariya kadai ba, akwai na itace da na yumbu, wayansu domin kaskanci, wayansu domin daraja. Na iya tuna a cikin gida da akwai biyayya, kwanon da baba yake cin abinci da shi yaro baya tabawa, cokalin baba yaro baya tabawa, domin wannan baba mutum ne mai daraja sosai a cikin gida. To ina son ka gane a cikin babban gida akwai asiri. Asirin shine Bulus na son Timotheus ya gane jama'an da suke cikin hannun shi jama'a ne da suna da hali iri-iri. Wasu halinsu hali ne na kirki, wasu halinsu kuma an kwatanta su ne daidai da hali kamar yumbu. Shi yasa anan yace wayanda sun kaskantar da kansu idan su yi kirki za su zama masu daraja, za su zama mutane daidai da nufin Allah. Mai sauraro, ina so ka dauki zarafi mu je cikin littafin Bitrus ta fari sura 2 aya 9. Ayan Allah tace, amma ko zababben iri ne Firistus ba sarauce, al'umma mai tsarki, jama'a abun mulki na Allah kansa, domin ka gwada mafificin haluluka na wannan wanda ya kiraye ku daga cikin duhu zuwa cikin haske mai ban al'ajibi. Me nake nufi anan? Kai manomi ne, ka taba dokan lokaci kaga yanda ake tantance iri? Mai sauraro, akan tantance irin gona, a cikin irin nan akan zabi wanda shine mafi kyau, a cikin mafi kyau din nan akan dauki kuduri. Amma idan an shuka irin nan wani irin baya kan sira. Mai sauraro, ko ka taba lura me ya hana shi sira? Wani irin ma shi bai ruba ba, shi bai sira ba, wayansu haka suke cikin ekklesia. Shi yasa anan kuma Bitrus na cewa, kai mai sauraro ka sani kai zababben iri ne, ba sarauce abun mulki na Allah. Ina son kai mai tsauraro ka gane a cikin ekklesia kai ba kowane irin iri ne kasafe ba, an zabe ka ne. Amma a cikin ekklesia akwai wayansu irin har yanzu inda aka shuka su haka suke, mutumin da ka san shi da halin shi na da ko tanzuwa baya nan, halin shi na saka-sakan ka san shi da shi, wannan irin muguntan da yake shukawa, wannan irin yanayin da yake, wannan ita ce halin shi. Shi yasa na ce asiri na babban gida, babban gida yana da asiri, ekklesia akwai babban asiri. A cikin tafiyanku, a anguwanku, wannan mutum da ya hana anguwa ci gaba haka halin shi yake, za ka bar anguwan domin shi? Za ka bar garin domin shi? Kana da inda za ka tafi? Ina ne za ka je ba za ka samu irin shi ba? Kamar yanda a cikin gona ɗayan wani irin ma yakan tsira, sa'an da ya tsira ba za ya fitar da komai ba, babu abin da irin za ya fitar. To haka nan ne yake a ciki. To ina son kai mai sauraro ka gane a cikin irin da akwai, akwai iri iri-iri, haka nan mutane ma haka suke, ma'aikata ma haka suke. Shi yasa za mu yi karatu cikin ɗabin sarakuna ta 2 sura 5 aya 26. Ya ce masa, zuciya na ba ta tare da kai ba, sa'an da mutumin ya juya domin ya tarbe ka lokacin karban kudi kenan, ko na anab, ko na tumaki, ko na bayi maza da mata, kuturtan da ya kama na aman shi kama ka. Gehazi bawan Elisha ne, Elisha ya zabi Gehazi, ya zauna da Gehazi, Gehazi ya zauna yana aiki a karkashin Elisha. Amma sa'an da Na'aman ya zo ya samu warkarsuwa a Urshalima, ya samu warkarsuwa a ƙasar Isra'ila, domin Elisha ya ce, ina son Na'aman ya sani akwai Allah mai rai. Na'aman ya kawo kyauta. Elisha ya ce, ka tafi da kyautanka, ba ni karban ko naira a hannunka ba. Ya kai mai sauraro, ina son ka dauki wannan zarafi ka ji maganar Allah. Yawancin mutane sun lalace, yawancin limamai kowanne da rika an lalace, limamai sun lalace, yanzu kowa yana son ya je inda za a bashi kyauta ne. Ana sayan limamai da kudi, lokaci ya kai da za a saye ka, lokaci ya kai har wani yana ce maka shi baya samun kudi, ba a biyan shi, ba a mishi komai, ba sa ba da kyauta. Wayannan mutane zuwa ana sayan pastoci, shi ya sa ana sayan limamai, shi ya sa muna yes da yancinmu, muna yes da hakinmu, maimakon mu saya mu sautar da laifin da ya kamata. Abinda Bulus ya so Timotheus ya kasance shi ne, ya kasance mutum cikakke mai wazi da ba za a samu abin tsari a gare shi ba. Ya kai mai sauraro, asirin hidiman da kake yi kenan. Idan kai limami ne, kada ka yarda kudi ya rufe idonka, kada ka yarda kyauta ya rufe idonka. Wani za ya baka kyauta domin ya saye ka, ya samu kujera ya zauna a kilisiya, sai abin da ya faɗa zai aikata laifi, ba ka da yanci ka gaya mishi domin ya saye ka da kudi. Gehazi, maimakon karban albarka ya karbi la'ana. Mai sauraro, maimakon karban albarka kada ka karbi la'ana. Ina son ka dauki kuduri a daidai wannan lokaci. Mai sauraro, ka dubi hidiman da kai, ya riga ya lalace domin karban rasuwa, ya riga ya lalace domin karban kudi. Idan haka ya riga ya same ka, yawancin mutane sun fi son limamai a saya musu motoci, yawancin mutane suna son lada na wannan duniya. Ladan mu ba wannan duniya ke ba, ladan mu na aljanna ne. Idan wannan ita ce fatanka mai sauraro, ina son ka dauki kuduri a daidai wannan sa'a. Kada kuturtan nan da ya kama Na'aman, kai kuturtan ruhani ya kama ka. Kada wa'azin da an san ka da shi ta lalace domin karban kuduri. Kada koisuwa shawara kake bayarwa a anguwa ta lalace domin karban rashawa. Bari mu yi addu'a mai sauraro. Muna cikin addu'a. Ubangiji, mun gode maka da ka fadakar da mu, mun gane asirin babban gida, mun gane asirin aikin da muke yi. Ka taimake mu, ka taimaki mai sauraro, ka sa mishi albarka, don mu yi roko a cikin tsunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Mai haƙuri an ce yakan dafa dutse har ya sha romansa. Rayuwa a yau ba ga mai sauri ba ce. Ya kamata mutum ya maida hankali a duk abin da yake yi a rayuwarsa, domin an ce sannu baya hana zuwa sai dai a daɗe ba a ji ba. Akwai mutane da yawa, akwai abin da suka sa a gaba, sai su yi ƙoƙari kici-kici, jina-jina, su yi ruwa, su yi tsaki, su tabbatar cewa sun samu wannan abun, ba tare da la'akarin cewa duk abu da yake zuwa a lokacin da Allah ya tsara ne ya ƙayyade shi ba. Saboda haka, idan kana da ƙuduri a rayuwarka, dogaro ya kamata ka yi ga Allah domin cimma wannan buri naka. Bai kamata ka cuci wasu a hanya ba, bai kamata ka muzanta wa wasu a hanya ba, domin wannan rayuwa a hankali ake binta. Idan ka yi dogaro, ka kuma yi hatara ga Ubangiji Allah, shi zai baka nasara, ya baka hanya da za ka samu domin ci gaban ka a rayuwarka, domin kuma cimma burinka na rayuwa. Rayuwa ba da sauƙi take ba, amma mai haƙuri yakan daure har ya samu moriyarsa. Idan ko ka yi haƙuri, abin da ya kamata ka yi, ba ka yi abin da Turawa suke cewa shortcut ba, ba ka cuci mutane ba, ba ka yi coge ba, to lokacin da ka kai inda Allah yake so ya kai ka, za ka kasance babu fargaba a rayuwarka. Za ka kasance da gaba gadi. Mutane a yau suna so a sha yanzu-yanzu, a yi magani yanzu-yanzu. Shi yasa za ka gani ana cuta, ‘yan kasuwa suna saida abin da bai kamata ba a kan kuɗi mai yawa domin wai su samu kuɗi yau-yau. Wasu ma har sun je suna fashi domin su samu kuɗi yau-yau. Amma kai mai sauraro, idan ka maida hankali, Allah zai kai ka inda zai kai ka. Wannan ba yana cewa ka zama rago ba ne, ka zama mai zaman kashe wando ba, a'a, amma yana cewa duk abin da za ka yi ya kamata ka yi shi a cikin natsuwa, domin samun nasara ma yana zuwa da tunani ne mai kyau. Ka kasance mai haƙuri da za ka dafa dutse har ka sha romansa.
Faso Audu, mun gode da wannan guzuri. Iya abinda ya sawwaka kenan a shiri na yau. Mai sauraro, na ba da gaskiya ka samu ƙarfafawa da kuma ginuwa. Idan kana da tambaya a shiri da ka fito sauraro, za ka iya ka rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Zaka kuma iya tura mana da wasika a waya ko kuwa gajeruwar sako. Za a iya tura mana zuwa ga lambar mu 0802 4970 0802 4970. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin, kamar Pastor Yohana Dangana, Pastor Danladi Maika, da kuma Pastor Audu da ya ba mu guzuri. Duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na nan, kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.